Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 2 ga watan Disamba 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Iyalan gidan Bush suna gudanar da shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, wanda ya mutu ranar Juma'a yana da shekaru 94 a duniya, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka jiya Asabar. Bush, wanda ya zama shugaban kasar Amurka daga shekara 1989 zuwa shekara 1993, zai samu babbar karramawa ranar Laraba a majami'ar kasa da ake kira National Cathedral da ke birnin Washington DC ranar Alhamis, kuma za a binne shi a jihar Texas. Za a gudanar da wani bikin karrama shi a nan birnin Washington DC ranar Litinin, daga nan kuma za a ajiye gawarsa a zauren majalisa domin Amurkawa su je su yi ban kwana da shi har zuwa safiyar ranar Laraba. Jiya Asabar fadar White House ta sanar da cewa shugaban kasa Donald Trump zai halarci jana'izar Bush. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta faɗi a wata sanarwa cewa wato ranar Laraba za ta zamto ranar makoki ta ƙasa, kuma yanzu haka an sassauta tutar Amurka a fadar domin girmama Bush. Shugabannin kasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun amince da gyara dangantakar da ke tsakanin su a fafutukar da aka yi a fagen cinikayya tsakanin su bayan ganawar da shugaba Donald Trump da Xi Jinping suka yi a gefen taron kasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 a Argentina. A wata sanarwa da aka fitar yayin da Trump yake shirin kama hanyarsa zuwa gida, Trump ya ce wannan ganawa ce mai abin mamaki kuma mai ban albarka da za ta samar da ci gaba ga Amurka da China. Trump ya amince zai janye harajin da ya saka kan kayayyakin China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa Amurka, maimakon ya saka harajin kashi 25 cikin 100, yanzu zai bar shi kamar da kashi 10 cikin 100 wanda aka shirya zai fara daga watan Janairu, a cewar sanarwar ta fadar White House. Yanzu haka dai China ta alƙawarin za ta fara sayan kayayyakin amfanin gona daga manoman Amurka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan mutane 100 ne ciki har da 'yan sanda 16 suka samu rauni, kuma an kama sama da mutane 200 jiya Asabar bayan wata zanga-zangar ta rikice ta koma tashin hankali a birnin Paris, a cewar jami'ai. Wannan dai shi ne mako na uku a jere da masu zanga-zangar ke zuwa shahararren wajen Champ Elis da safiyar jiya Asabar suka fara arangama da 'yan sanda har zuwa dare, yayin da hukumomi ke ta fafutukar ganin sun shawo kan lamarin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce masu zanga-zanga na neman tayar da zaune tsaye ne, kuma ba su da wata hujja kan abin da suke yi, da yake magana da wani taron manema labarai a gefen taron kasashe, wato gefen taron G20 da ake a birnin Buenos Aires. Macron ya ce da zarar ya koma gida zai gana da manyan jami'an gwamnatinsa domin neman hanyar shawo kan lamarin. Masu zanga-zanga sun kafa shingaye a kan tituna, sun farfasa tagogi tare da kunna wuta da jifan 'yan sanda da duwatsu, waɗanda su kuma suke mayar da martani ta hanyar jefa musu barkonan tsohuwa da ruwan zafi. Sauran zanga-zangar da ake gudanarwa a wasu sassan ƙasar Faransa ana gudanar da su ne cikin lumana. Masu zanga-zangar dai na nuna ɓacin ransu ne akan ƙarin kuɗin man fetur da kuma salon shugabancin shugaba Emmanuel Macron. Gwamnatin kasar Pakistan ta sanar da cewa za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci da ta kama gaban kotu kan laifukan cin amanar ƙasa da ta'addanci. Wannan zargin dai ya faru ne tun gagarumar zanga-zangar da aka gudanar a ƙasar a watan Nuwamba kan hukuncin da wata kotun koli ta yanke na wanke wata mata Kirista da aka yanke ma hukuncin kisa saboda ta yi sabo. shugabannin kungiyar sa kai ta musulmi Tariq al-Labbaik Pakistan, kungiyar addini wadda ta rike ta koma jam'iyyar siyasa, su ne suka shirya zanga-zangar. Ministan labarai Fawad Chaudhry ya faɗa wa taron manema labarai jiya Asabar cewa an kama mambobin jam'iyyar har 300 ciki har da Khadim Hussein Rizvi, mutumin da ya kirkiri jam'iyyar. Daga ƙarshe, Andres Manuel Lopez ya zamto sabon shugaban ƙasar Mexico jiya Asabar, ya kuma shiga ofishinsa da kafar dama, inda jam'iyyarsa ce ke da rinjaye a majalisar wakilai da ta dokoki. Lopez ya alƙawarin gwamnatinsa za ta yi aiki fiye da wanda tsohuwar gwamnatin shugaba Enrique Pena Nieto cikin abubuwan da ya faɗa zai yi har da sayar da jirgin shugaban ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi, shirin da kan duba adalcin zabe ko akasin haka da sauran lamura da ke da dangantaka da zabe. Naku Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. A shiyar shugaba Buhari ya samu kuzari da sauya yadda yake tafiya don shirin kamfen din 2019. Yanzu ministan matasa da wasanni Solomon Dalum, mun shirya tsaf don zaben Atiku kuma zai yi nasara a arewa maso yamma, in ji sanata Hassan Nasiha. Ba za mu zabi wanda baya kawo batun yaƙi da masu satar mutane ba 2019, in ji bunun kashire da ke juyan yadda aka sace mahaifiyarsa. Yan siyasa sun shiga taya hukumar zabe jan hankalin waɗanda suka yi rajista amma ba su karbi kati ba, su garzaya su karba. Waɗannan da kaɗan daga muhawarar mutum biyu kan binciken jirgin da Atiku ya dawo a cikinsa daga Dubai da aka danganta da zaben 2019 za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Ƙasa da wata uku gabanin zaben shugaban Najeriya 2019, manyan APC mai mulki na cewa hankalinsu a kwance yake lip don ba sa ɗaukar ɗan takarar PDP Atiku zai hana su rantsawa don neman ƙuda. Ministan matasa da wasanni Solomon Dalum ya ce don kwanciyar hankali ma har shugaba Buhari ya sauya yadda yake tafiya a fadar shugaban ƙasa.
Atiku Abubakar, wannan zaman dan takara na PDP ko shi karan kanshi ya sani an daura mishi kaya ne babu gamu, inda wani daban ne daga PDP zai dan zama mana da sauki domin za a ci ana iya guda shi a gani. Amma shi suka yi shekara 8 da Obasanjo, shi ne ya zama shugaban kumati mai lura da tattalin arzikin Najeriya. Idan kura iya maganin zawaye bai yi wa kansa ba zai ma wani, idan yau zai ce mana a'a ai shi zai zo yanzu za su farkar da tattalin arziki ta meye ya sa a wancan lokacin sun tara kudade da yawa ba su iya gyara Najeriya ba. Kenan ya nuna cewa sun yadda cewa sun durkushe tattalin arzikin, yanzu ne suna neman a farfaro da shi. Saboda haka mu ba mu da magana. Wanda ya ce maka ba mu yi barci ba zuman bakin siyasa ne, amma wallahi da aka ce shi ne zai zo na daga na ce to alhamdulillahi rabbil alamin. Don me? Domin shi zai zo yanzu ya ba da lissafin shekara 8. To shekara 8 sun yi suna fada da mai gidansa. Gidan nan da mutum biyu suna zama a wajen, amma gwamnati biyu ne. Haya haya da rikici da fitina, yanzu nan zo za a samu zaman lafiya tsakaninsa da mataimakinsa. Tunda za'an sun shiga wurin, hayaki ne zai tashi kaman wutan da yana ci gari a California nan. Saboda haka wallahi tallahi mu wanda ya ce maka ba kai ba ku ga yanda ma shi dogon dan daura da dunga zalumi ya canja tafiya ba. Ai da aka ce ya samu ticket yanzu ya canja tafiya, kaga yanda yana wada hannu saboda ai gangara yake.
Yo Dalum ai dan majalisar zartarwa ne na shugaba Buhari, kuma ya kalle kafadar ta Aso Rock. Kamar sanata Hassan Nasiha Gusau ya ji wannan matsaya ta Solomon Dalum, inda ya ce dan takararsu na PDP Atiku Abubakar ya shirya tsab dan amsar madafun iko amma a akwatin zabe.
Mun kasa gane menene manifestos din General Buhari, amma Atiku Abubakar a matsayin shigogagge issue ne na wazai iya wazai jajirce makarabai ne da shi kane su ce to wannan kasa ta mu.
Amma na sai har zai yadda da maganganun ka, tunda shi ma Buhari ya kaddamar da wasu litattafai ne ma guda biyu ciki har da next level, wato mataki na gaba da abubuwan da gwamnatinsa take fatan cimma ya saki zaben.
To ka auna ka jinjina kamar da sha ta ci, ka jinjina ka mai kwai a cikin jika. yayi nashi bayani ga yanan ma yanzu ana dawo ana kuskure min bayanan da an kai kamar an kwaikwaya ne daga wani wuri shi kuma Atiku bayanan duk da yayi a tsare suke kuma duk wanda ya karanta zai gane cewa Atiku ya shirya mu wannan kasa
nasiha ga sofawu Atiku cikin bayanansa duka ba magana yaki da cin hanci da rashawa wanda kuma gwamnatin Buhari dama abin da take ta cin kahon tana yaki da shi
mu abin da muke gani kullun abin da babu fita me ya kawo shi idan tin kaho ne APC ke yi na magana a cin rashawa to menene ke kikkewa da APC a yanzu idan na fara yanzu har zuwa safi zan ga maka irin cin hanci da rashawa da aka kama ga mutanen APC har yanzu wa kai ji an kama wa kai ji an hukuntar don haka ba magana bane na ayodari al'umma ko kuma a koma wani bangare ana cewa kaza magana ne na a gani a ƙasa ai aiki talakawa ta cikin kuncin da suke ciki
kai dan yankin arewa maso yamma ne inda nan ne yafi ko ina yawan ƙuri'u kuma nan ne mazabar shugaba Buhari wasu daga cikin ku kama 2015 na cewa duk da suna PDP amma APC za su zaba wannan karon na sai ha gusa me yasa ka canza ra'ayi ina jin wancan karon ma ba mamaki fa Buhari ka zaba
to wannan kuma gare ka nake ji kuma ƙuri'a close ballot ce babu daddaya bace zancen ka ce wai kana jin ga abin na zaba wannan kana bugun ciki ne amma ka sani dan PDP ne kuma ita ne shugabanta kuma yanzu ita nake takara a karkashin ta don haka duk wanda zai ga maka wannan kanzon kurege ne duk dan jam'iyyar PDP kai har ma su jam'iyyar APC ga yanzu muna alƙawalla bi iznillahi ta'ala 2019 Atiku za zaba
zabe dai ba a cewa ga wanda zai lashe ko wanda ya lashe sai an ba da sanarwa kamar dai kwallon kafa ne sai an hura usur na karshe shi ko bunun kashiri Alhaji Adamu Hassan ya ce kuriyar irin su za ta je ne ga wanda ya karfafa batun yaki da mausatar mutane dan ya ce wannan shine sabon kalubale bayan Boko Haram
mu muna tsakanin Taraba Bauchi da Gombe a wannan wajen akwai jeji akwai ungurmin jeji inda barayi suke fitowa suke samun mafaka da inda suke buya ba tare da security sun gansu ba ko da yaushe za su zo su yi duk abin da suka ga dama su je su yi escape kuma su tsira duk wanda yake neman ƙuri'un talaka a yanzu magana na gaskiya ya fi mai da hankali da maganan yaƙi da masu satar mutane
ga maganan wutar lantarki ga maganan ruwan sha amma kana maganan satar mutane
ni fa mahaifiyata ce aka sace mai shekara 75 menene kuma mutum zai kawo maganan wani ruwa wani waye tukunna
ina kai maka wannan satar
a kesu ne kesu shiroma mahaifina kuma shine digashin wannan garin duk lokacin da suka tashi suna zuwa su shiga gidan nan su yi abinda suka ga dama su fita amma tunda suke shiga ba taba kama kowa ba mun karbo ta amma sun riga da sun karya mata kafa yanzu hakan nan tana karban magani a asibiti so kaga mu dole maganar rayukan mu da dukiyar mu ne tukunna kafin maganan wani ruwan sha wani wutar lantarki wani waye da sauransu duk gwamnati da ta zo fatan talakawanta shine ka kare musu rayukan su a kare musu dukiyar su
Bunu aima an yi sa'a da kuka samu mahaifiyar taku da rai ko da dai kun kashe kuɗin fansa rashin karbar katin rajistar zabe bayan rajistar da hakan ya bar dubban katuna a hannun hukumar zabe ya zama abun damuwa inda yan siyasa irin su sanata su ido alkali suka shiga taya hukumar zabe campaign na mutane su garzaya su amshi rajistar tasu
wanda duka ba su karba ba su je su karba kuma an yi ta registration saboda waɗanda wancan zabe ya iso ba su kai shekara 18 ba sun samu dama sun je sun yi rajista yanzu su ma sun kai minzalin zabe waɗanda kuma saboda wasu dalilai sun kai minzalin zabe ba su yi rajista ba su ma an ba su dama sun je sun yi kowa ya karbi katin sa saboda shi wannan katin shine zai baka dama ka je ka zabi wakilin da kake so kuri'ar ka kuma yancin ka shine riban demokradiya wanda kake so ya zama shugaban kasa wanda kake so ya zama governor wanda kake so ya zama senator ko member na federal house of representatives ko kuma member na state assembly wannan kuri'an ita ce karfin ka na kawo shugaban da kake so balle yanzu ita hukumar zabe ta kawo mana card reader wanda ya takaita matsalolin da ake fuskanta wajen zabe wanda kawai card reader ta gane registrarsa ko registranta su za su je su kada kuri'a kaga matsalolin da ake samu na zarge-zargen ana maguɗi a zabe duka wannan sabon technology da yazo ya sauwake mana don haka muna kira da mutane su je su karbi kati kuma su yi hakuri su daure in Allah ya kai mu ranan zabe su je su yi zabe misali yanzu rumfa daya zaka tarana da masu zabe kamar mutum 1000 idan baka yi hakuri ba wataƙila mutum 950 duk suna gaban ka kaga dole sai kai hakuri na gaba yayi kai ma ka iso to hakurin nan muna kira da mutane su yi shi don shine kadai yancin mu wajen zabe shine yancin mu wajen kawo shugabanni na kirki
garbar rajista na da muhimmanci don kuri'a daya ta wannan da ta wancan ka iya yin tasiri ta samu a masu rinjaye nasara. In za a tuna yayin da dan takarar PDP Atiku ya dawo daga Dubai, jami'an tsaro sun yi bincike a jirgin da ya dawo da shi har da shi kansa. Inda PDP ta yi zargin har ma jami'an sun yi awon gaba da wasu kayan kamfen. Ibrahim Garbawala da Kasimu Megari na da bambancin ra'ayi kan wannan binciken. Da haka maimakon su bari na zanta da su, sai suka barke da muhawara.
Binciken nan ka'ida ne na gama, ko kai wayen ne in ka zo, duk waɗannan hukumomi da suke aiki, ka tambayi duk wanda yake dawowa yake hawan jirgin yawo, ko kai wayen ne, amma tukar kai ba shugaban ƙasa ba
mataimaki magana ibisu kuke yi, abinda ba shi bane sai ku me da shi, ba haka bane maganar anan shi ne,
abinda muke zargi bari gama, bari gama abinda muke zargi, yayi wannan ihun don mutane su ce a to gwamnati tana son ta ci zarafin sa, gwamnati ta tsorata nan gaba in ya fito ina zuwa
ma'aikatan ku, a ba za ka sauka ba, ma'aikatan ku sune over seriousness. Yadda kaga IG na yan sanda jikin sa na bari idan abu ya shafi shugaban kasa ko shafi gwamnatin APC, yake rawan jiki yake bi, haka kananan ma'aikatan nan daga custom da immigration, haka akwai su zaka ga suna rawan jiki su je saboda tsabar wai a ce suna aiki ko su neman gidin zama. Ku mai da hankali ku gyara ƴan sandanku, a ja hankalinsu a karantar da su aiki, su sani cewa ba za su shiga harkar siyasa ba, wannan shine. Amma za ka tsaya su za su haɗa manyan faɗa wa'annan kananan ƴan sanda.
Ka sauka, in ka sauka sai in amsa, don ba faɗa muke ba, ina son yi bayanin da zai kama hankalin mutane masu sauraro.
Yi wanda zai kama hankali.
In ka dubi yanan gizo za ka ga hotunan shi shugaban ƴan sandan da kansa ana binciken sa a filin jirgin sama. An nuna gumnoni da suke kan kujera waɗanda suke da immunity. An caje su, don haka shi wannan yana neman ya tada kura a inda ba a cikin ruwa.
Sai kuka biye masa.
Sai
kuka biye masa.
Ku kuke tada wannan maganan.
Don haka ni fa ba bangare Atiku nake, ni dan GPN ne. Ni dan Green Party ne.
Ina so
ni daga tawa ne.
Ina so mu yi maganan da hankali, zai ba surutun da zamu yi wanda ba zai amfani kowa ba.
Shi ba Atiku ba yake
bari. In zaka bari in sauka,
sai ke sauka. Hotunan da aka nuna a yanar gizo na zaka ga minista ya zo ya daga hannu haka, an caje shi, kai ma ana maka. Ma ana maka shi ma mai gani, ko ama ana masa. Amma abinda muke magana shiga cikin jirgi da aka yi, ƴan sanda da bindigogi, sojoji da bindigogi, custom da bindigogi, kai har civil defense har kowa ma da bindigogi.
Ina hotunan da suka shiga da bindigogi.
Mai gari dai wannan abin
da ina son gaya ma a
ina zo ana duba magana da
cikin da bari in gaya ma kuma gawa ƴan Najeriya da duka duniya su sani. Kai dan jarida ne, ka tambayi duk wanda yake da jirgin kansa ko kuma wanda yake daukan hayan jirgi diga ko ina a duniya, in ya zo ya sauka a Najeriya, wannan ka'ida ne. Muna da wing da wayannan private jets suke parking. Dole ne ko kai wayen, in matukar kai ba shugaban kasa ba, kai ba mataimakin shugaban kasa ba, sai ka zo wannan wurin kai parking. Dukka wayannan hukumomin du sai sun shiga jirgin ka sun bincika, ya sani ba yau aka fara yi ba, kuma don ya zama dan takarar shugaban kasa a jami'ar PDP ba zai dauke mar wannan kaidan ba. Dole sai an bincike shi ko gobe ya fita ya kwanda sanin abun da ya din nan, ba zai sa a daina binciken sa ba. In yana tunanin yanzu ya tada kura a cikin ruwa, nan gaba zai je dauko wasu abubuwa ya shigo, ba za a bincike shi ba. Ko jibi ko gata ya dawo, inda ya bar kasan nan, inda cikin kasan nan, ko ina zaka zo kai parking ba ruwan
dama mai zai je shi da shi.
Wai sani me yasa yanzu yake ihu tunda ya san kullu ana binciken sa?
Masu muhawara, sai dai a baku ruwan sanyi ku sha, dan yin wata muhawara ta taso ku amsa goron gayyata. Kuma masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin fa na wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham, Nasira da Malika da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
It is my singular honor to formally declare a state of emergency on Nigeria's water supply, sanitation and hygiene sector.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan lokacin da yake kaddamar da dokar tabaci a fannin ruwa, tsaftar jiki da muhalli, tare da yankira ga gwamnatocin jihohi da su marawa wannan yunkuri wurin aiki tare don cimma muradin ci gaba masu dorewa na SDGs a fannin ruwa nan da shekara ta 2030.
Sanitation and hygiene by 2030.
To kome wannan dokar ta ɓaci ke nufi kenan? Tambayar kenan da na yi wa ministan ruwan Najeriya, Injiniya Suleiman Husaini Adamu.
A tana nufin mu farga daga baccin da muke akan harkar ruwan sha da harkar tsafta gaba daya. Tekara da shekaru muna ganin ana ta kashe kudade a ce ana aikin ruwa, amma aikin nan da binnan baya tafiya da yawan karuwar jama'a da ake. Ya kamata jihohi su tsari mai inganci, kuma su kuduri niyyar su kashe kudin da ya kamata su kashe wajen harkar ba mutane ruwan sha da harkar tsafta.
Yanzu da aka ci an sa dokar ta ɓaci misali, za a samu su kuɗi na musamman da za su kaci wani harkar?
Akwai wannan tsari da yana daga cikin tsarin da za a yi. Akwai kuma tsarin cewa jihohi su dokoki na hana ba haya a ko'ina yanda aka dama. Sannan akwai magana ko an yi taswira kowa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi kowannensu. An gowware duka alhakin ayyukan abubuwan da ya kamata su yi. So kamar wani dan kundi ne aka fitar da shi na yanda kowa zai tafi da al'amuransa. Idan kowa ya aikin da ya kamata, Allah da za mu ci mu buri. Amma kwarai ba shakka ɗaya daga cikin matsaloli shi ne rashin kuɗi. To ba wai rashin kuɗin ba, wasu ba wai kuɗin ba ne babu a ƙasar nan, a'a yanda tattalin kuɗin ne da kuma muhimmanci da aka bawa ita wannan fanni na shab na bada ruwan sha, ana kashe kudade a wasu hanyoyi watakila wanda bai kamata ba, ko kuma ba su da muhimmancin da harkar ruwan sha da tsafta take da shi.
Matsalar ingantaccen ruwan sha dai da ma yanayin tsaftar jiki da muhalli ga 'yan Najeriya abu ne mai tayar da hankalin gaske. Domin baya ga gaza cimma muradin karni na MDG da ya kare a shekara ta 2015, Najeriya ce kasa ta biyu a duniya da mutanen ta ke fama da yin bahaya a filin Allah. Tuni dai wasu jihohi sun fara hoɓɓasa wurin cimma wannan manufa.
Sunana Isa Halilu Ahmed, Honorable Commissioner Minister of Water Resources, Adamawa State.
Jihar Adamawa riga an kafa dokan taɓace a jihar Adamawa ta fannin ruwa tun sati da ya gabata. Kuma a Najeriya ina so in tabbatar maka jihar Adamawa ita ce jiha ta fari wadda ta fara kafa dokan taɓace ta fannin ruwa. Muna so za a samu ruwa a gidaje, muna so za a samu ruwa ko ta ina ya koma kamar da, yadda idan ka zo ka buɗe famfo ruwa na tafiya ba magana sai ruwa.
Na tambayi gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko ta wace fuska yake kallon wannan al'amari.
Tunda an yi magana ruwan sha, kasan an yi magana rayuwa kenan, kuma an yi magana tsaftace muhalli da kuma wato kula da lafiya. To waɗannan duk abubuwan ka hada su, ai kaga abinda mutane suke bukata kenan, musamman ka san irin abubuwan da suke faruwa a ƙauyukan mu da sauran wurare inda ake kashi a waje, kudana bi iska na dauka a samu kwalara da sauransu. To zaka san cewa wannan tsari da aka dauko tsari ne wanda yake zai kyautata rayuwar al'umman Najeriya, musamman mu a arewa.
Ministan albarkatun ruwan Najeriya, Injiniya Suleiman Husaini Adamu, ya shaida min cewar suna daukar sabbin matakai da zai kai su ga samun nasara.
Da muka zo wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari da muka zo, sai muka yi nazari akan cewa me yasa wancan kuduri na Millennium Development Goals ba a samu nasara ba. Sai muka ga cewa ɗaya daga ciki abu ne saboda an dogara ne akan kasafin kuɗi da muji gwamnatin tarayya da gwamnoyin jihohi. Saboda haka muka ga ya kamata fito da wani tsari wanda shi wannan sabon tsari na Sustainable Development Goals ya zama da ba a samu matsalar da aka samu a baya ba. Duk da an nan samu nasara kaɗan a Millennium Development Goals, amma ba ta kai abin da ake bukata ba. To shi yasa muka fito da wannan tsari. Amma da muka fito da shi kuma sai muka sake solo. Akwai wasu jihohi idan kamar gwamnatin tarayya ta kawo tallafi, to su kuma sai su noke, sai su ƙi yin nasu, wato su kasa yin wani abu, sai su dogara kacokan akan abin da gwamnatin tarayya ta basu. To wannan kuma ba zai kai mu gaci ba. Dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu haɗin gwiwa da mu tafi tare. Shi yasa muka fito da wannan tsarin a taimakawa mutane wajen harkar ruwan sha din da harkar yanda ake ba haya ba gaira ba dalili a titi da sauransu. Kuma muna fata sabon tsarin da muka shigo da shi banda wannan na fiwash din, akwai wani tsari na sabon wato kundi da zamu yi akan harkar ruwan sha da ta shafi birane. To a cikin shi kuma mun sake maganar tsaftace da sauransu da harkar su ba hayan nan. Daya da abu daga cikin abinda muke fata gwamnatocin jiha za su shine su koyi da abinda gwamnatin Nasarawa jiha Nasarawa ta yi, a yi doka akan ba haya a titi. Ya zama na kowa dole yana da abinda yana da bandaki da zai je amfani da shi, sannan a cikin kasuwanni da tashoshi da sauransu ya zama na kananan hukumomi da su gwamnatin jiha da ma wanda suke zaman kansu za su iya zuwa su ban dakuna yadda mutane za su dinga amfani da shi.
A halin yanzu gwamnatin tarayya tuni ta kaddamar da wani sabon yunkuri kan inganta samar da ingantaccen ruwan sha mai tsafta, kamar yadda mataimakin director mai kula da ingancin ruwa a ma'aikatar ruwan Najeriya Jamilu Haburin Gim ke karin bayani.
Muna wani program da ake kira community water safety plan, tsari ne da muke zuwa har rural communities mu je mu ga inda suke samun ruwan shan su da inda suke kai shi gida da kuma inda suke ajiye a gida. Muna amfani da kungiya ta matasa da ke gurin domin mu ilmantar da su illoli da ke tattare da abubuwan da ya shafi ruwan sha, kuma alhamdulillah muna cin nasara akan wannan. Za ka ga matsaloli na kwalara, matsaloli na sauran abubuwan da ruwan sha ke gurbatar, ruwan sha ke barewa, ana maganin su yadda ya kamata.
Idan muka duba mutanen da ke yankunan karkara na lokacin, za ka ga inda ake samun ruwan sha a nan kuma dabbobin suke shan ruwa, a yi wanki da sauransu.
Wannan shine makasudin wannan program din da muke magana kai, ka ga cewa gurin da ake ibar ruwa a sha, ga dabba tana sha, ga ana wanke-wanke da sauransu. So abubuwan da muke kokari mu ga cewa in babu alternative na ruwan da ya kamata su sha, muna kokari mu mika kukan mu wajen gwamnati domin a zo a yi musu ingantaccen gurin samun ruwan sha, wannan saboda haka su daina amfani da wannan gurbataccen ruwa da yake zuwa daga cikin rafi ko cikin kududdufi da sauransu. Wannan shi yasa muna ilmantar da su, ana kuma koyar musu abubuwa da ya haifi tsafta da sauransu. Wannan shine campaign din da ake taifa manyi kuma gwamnatin tarayya ga gudunmuwar Federal Ministry of Water Resources da shi kansa wannan minista ana bakin kokari. Yasa kwanan nan shugaban kasa ya yi declaring state of emergency akan water sector gabakidaya.
Ministan ruwan Najeriya Engineer Suleiman Hussein Adamu yace dokar albarkatun ruwa da ke gaban majalisar dattawan Najeriya, ina amince da ita, to za ta kara inganta sha'anin ruwa a kasar.
Doka dama akwai dokar ruwa a halin yanzu wanda ake cewa Water Resources Act. Ita wannan doka ta ba minister albarkatun ruwa wasu manya-manyan iko akan duk yanda za a sarrafa da harkar ruwan sha a kasar. Sannan akwai wasu dokoki kamar na hukumar raya koguna da na hukumar kula da wato cibiyar tattalin harkar aikin ruwa, wato National Water Resources da take Kaduna, da kuma na cibiyar da take nazarin auna-auna harkar ruwa da sauransu da yanayi na kasa. To ana son wannan dokar kawai a dunkule su ne wuri daya, maimakon dokoki daban-daban a dunkule su wuri daya. Sannan na biyu, akwai wasu dokokin kasar nan kamar da suka shafi muhalli da dokokin wato hanyar sufurin ruwa, wato inland waterways, wanda akwai dan wato sarkewa tsakanin dokoki da dokokin albarkacin ruwa wanda shine aka warware su. Sannan ita wannan doka ta rage wa ministan albarkacin ruwa ƙarfi, ta ba wa jihohi ƙarin iko akan wasu abubuwa, misali kamar ba da lasisi na rijiyoyin burtsatsai da sauransu. Bayan haka dokar ta sake tafiya ƙasa, tana ba jama'a dama a kowane wuri duk abinda za a yi wani katin aikin ruwa da ya shafi wannan yanki, sai mutane sun zauna sun yi muhawara sun yadda. Kamar misali yanda a yanzu a yanda dokar take, ni a matsayina na minista zai iya dauka kowane kogi in ce yau za a yi dam a nan wurin, za a yi madatsar ruwa a nan, in dai ta zauna
ko jaha ta zo ko jaha ta
zo ko sun zo ko ba su zo ba, saboda dokar yanzu duk alƙawarin al'amari yana hannun gwamnatin tarayya. To amma idan aka yi wannan doka, yan canje-canjen da muka sa mata, sai mun zauna da jama'ar nan wurin, an yi muhawara, an yi abin da ake kira town hall meeting, sun yadda cewa to wannan al'amarin da ake so a yi lalle zai taimaka mana, ko kuma an ce to ai ana ganin abin zai shafi mu, zai shafi kaza, me za ku yi don ku yi maganin wannan abubuwan. Saboda haka abubuwan dokan nan tana da muhimmanci kuma tana da amfani ga kasa baki ɗaya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya.
VOA Afrique, la